Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM da Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 13 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato biyar kenan agogon Ghana. 12 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Masu ayyukan ceto na faman neman waɗanda watakila har yanzu ke da rai bayan aukuwar wata girgizar ƙasa akan iyakar Iran da Iraki. Kwararru kan harkokin Asiya sun ce ba su tsammanin shugaba Donald Trump zai dauko batun yancin dan adam da kashe-kashen mutane a ganawarsa da shugaban Filipino. Sannan wasu tsoffin jami'an leken asirin Amurka biyu sun caccaki shugaba Trump jiya Lahadi saboda nuna alamar yadda da ikirarin shugaban Russia da yayi.
A Najeriya kuwa rahotanni na nuni da cewa a yau ne malaman kolejojin kimiyya da fasaha za su tsunduma cikin yajin aiki na gama gari.
Mun bada wa'adi na kwana 21 ya wuce, mun sake ƙara wani ne makwana 14 taron da muka yi na October. Gwamnati bata gwada alamun tabbiya wasu daga cikin bukatun mu ba.
To yayin kuma da muryar Amurka ke ci gaba da haska bidiyon mummunan raki da kungiyar Boko Haram da aka mai taken tattaki daga bakar aqida, malaman addinai da kungiyoyi masu zaman kansu wato da suka kalli wannan majiki na ci gaba da bayyana ra'ayinsu.
Allah jikan Malam Jafar yana cikin wa'anda yake gwarazai ne ko gwamnati yanzu take dauko wa'azin sa kan abin da ya shafi Boko Haram da shi ake campaign don a nuna illan Boko Haram saboda musulunci bai da alaka da shi.
To kamar kowace Litinin yau Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin sa na ciki da gaskiya, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ratsa cikin dare suna ta neman waɗanda kila har yanzu suke da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Gidan talabijin na Iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu, a yayin da kuma har yanzu ba a tantance adadin waɗanda suka mutu a cikin ƙasar Iraki ba. Girgizar ƙasar ta auku ne da daren jiya Lahadi a bayan wani birnin Urdawan Iraki mai suna Halabja wanda ke daura da kan iyakar ƙasar Iran. An ji duriyar girgizar ƙasar har a wurare masu nisa irin su Turkiyya da Isra'ila. Bayan girgizar sai kuma hucin girgiza mai ƙarfin 5.3 baya ta yadda mutanen da ke ƙauyukan da ke yankin suka yi tafucewa daga gidajensu a firgice zuwa kan tituna cikin sanyi da duhu. Girgizar ƙasar ta katse wuta da layukan tarho ga garuruwan Iraniyawa da Iraki da dama, waɗanda ta yadda ma ya jefa ayyukan ceton cikin matsala. Jami'ai sun yi nuni da yadda akasarin gidajen da ke ƙauyukan da laka da bulo aka gina su, wanda ya sa hakan ya jefa aikin ceto cikin haɗarin gaske. Hukumar nazarin girgizar ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar ta jiya Lahadi ta auku ne a tsawon lawali mai lahani wanda ya ratsa ƙasashen Iran da Iraki.
Kwararru kan harkokin Asiya sun ce ba su tsammanin shugaban Amurka Donald Trump zai tado batun ƴancin ɗan adam da kuma damuwar da ke akwai game da kashe-kashen mutane ba bisa ka'ida ba, yayin da zai gana yau Litinin da shugaban Filipino wato Rodrigo Duterte. Na tabbata ba zai tado wannan batun ba, abinda Duterte kansa kenan ya faɗa a jiya Lahadi. Kungiyoyin kare ƴancin ɗan adam sun bayyana damuwa game da zargin cewa ƴan sandan Filipino sun kashe wasu mutane akalla 3,000 da ake zargi da sha da kuma safarar muggan ƙwayoyi a wani aikin murƙushe su da aka yi a faɗin ƙasar, wanda hakan na ɗaya daga cikin alƙawuran da Duterte ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Duterte ya taɓa zagin tsohon shugaba Barack Obama wanda ya kira shi ɗan karuwa, ya kuma taɓa bugun ƙirji yana cewa shi fatin yana dan shekaru 16 ya kashe mutum saboda mutumin ya masa kallon raini. Trump ya isa birnin Manila a jiya Lahadi. Masu zanga-zanga kimanin 3,500 sun yi yunkurin tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka, amma ƴan sanda sun hana su. Masu zanga-zangar sun yi ta ihu suna buƙatar Trump ya bar ƙasar. Suna zargin gwamnatin Amurka wadda ta yi ma ƙasar Filipinin mulkin mallaka na tsawon shekaru 50 da neman haddasa yaƙe-yaƙe a ƙasashen waje.
Wasu tsaffin jami'an leƙen asirin Amurka biyu sun caccaki shugaba Donald Trump jiya Lahadi, cewa Trump ya yi imanin cewa shugaban Rasha Vladimir Putin na jin da shi da ƙasarsa Rasha ba su yi katsalandan ba a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. A wata hira da gidan talabijin na CNN, tsohon shugaban hukumar leƙen asiri CIA John Brennan da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa James Clapper sun ce alamar tun farko da Trump ya nuna cewa ya yarda da abin da Putin ya ce ya nuna cewa shugabannin wasu ƙasashe na iya yaudarar Trump ta wajen zuga da kuma amfani da wasu abubuwan da yake da fargaba a kansu, wanda hakan abu ne mai tayar da hankali ta fuskar tsaron ƙasa. Clapper ya ce Russia na matuƙar barazana ga muradin Amurka, kuma duk wani ra'ayi mai nuna akasin hakan na da haɗarin gaske ga ƙasar.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Saudiya sun ƙaryata rahotannin da ke cewa Sarki Salman bin Abdul Aziz Al Saud na shirin sauka daga gadon sarauta ya baiwa ɗansa Yarima Muhammad bin Salman. Ko alama babu yiwuwar sarkin zai sauka ya saka wani, abinda wani babban jami'in Saudiya ya gaya ma kafar labarai ta Bloomberg kenan bisa sharaɗin sake sunansa. Yana mai nuni da yadda sarakunan Saudiya kan ci gaba da zama bisa gadon sarauta koda kuwa rashin lafiya ta hana su gudanar da ayyukansu. Rade-raden yiwuwar Sarki Salman ya sauka sun fara bayyana ne a makon jiya bayan da wata tashar talabijin ta Iran mai suna Press TV ta ce kwanan nan Yariman zai hau gadon sarauta saboda Sarki Salman zai yanke shawara kwanan nan. Jami'in na Saudiya ya faɗa ma kafar ta Bloomberg cewa Sarki Salman, ɗan shekaru 81 da haihuwa, na da cikakkiyar lafiya ta fuskar jiki da kuma ƙwaƙwalwa.
Al'ummar Somalia da ke ƙasar Canada ta ce fatara da rashin ayyukan yi da rashin sukunin makaranta na daga cikin dalilan faɗawar matasanta cikin mugan ƙungiyoyi, wanda hakan ke kawo matuƙar koma baya ga matasan nata. Somalia matasa fiye da 20 sun halaka a Alberta saboda tashi-tashen hankula cikin shekaru 10 da suka gabata, ta yadda aika-aikar 'yan bangarsu ta yaɗu har zuwa Toronto ma, a cewar jami'ai. Al'ummar ta 'yan Somalia mazauna Canada ta tattauna kan matsalolin mace-mace masu nasaba da ayyukan 'yan banga a kwanan nan a wani taron fayyace rayuwa da sashen Somaliyanci na muryar Amurka ya shirya a Toronto. A shekarar 1991, wasu 'yan Somaliya da dama da ke guje ma yaƙi a wannan ƙasa ta gabashin Afirka sun samu mafaka a wata unguwa da ke arewa maso gabashin birnin Toronto.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya rahotanni na cewa a yau ne malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a ƙasar, ko kuma polytechnics a Turanci, za su fara wani yajin aiki na gama gari. A wani rahoto da za ku ji, wanda wakilinmu Abdulrahman Muhammad ya zanta da shugaban reshen ƙungiyar malaman ta ASUF na jihar Bauchi, inda ya bayyana dalilansu na shiga wannan yajin aiki.
A taron manema labarai da ya gudana a ɗakin taro na kwalejin kimiyya da fasaha a Bauchi, shugaban ƙungiyar malaman kwalejin Comrade Muhammad Bala Yakubu ya ce akwai abubuwa guda 7 waɗanda aka amince da su a tattaunawa da ya gudana tsakaninsu da hukumomin ilimi da jihohi da na tarayya, wanda ba a cika su ba. Sannan ya ci gaba da cewa
abinda muke faɗa ma al'umman ƙasa da kuma na jihar Bauchi gaba ɗaya shine sai dai mu ba su hakuri, saboda ba yinmu bane ba kuma zaɓinmu bane mu ma a je yajin aiki. Addu'anmu da fatanmu sai dai mu bada hakuri ma iyayen yara, mu kuma bada hakuri ma al'umma na ƙasa gaba ɗaya, saboda ya kasance mana ba zaɓi bane, ba kuma zaɓinmu bane, amma ba mu da wata mafita wanda ya wuce lalle mu je wannan yajin aiki saboda muna yi ne don mu tallafa ma yaran su samu ilimi mai inganci da idan sun gama da su yin abinda ake bukatun su da su yi da shi saboda sun koya. Mun ba da wa'adi na kwana 21 ya wuce mun sake ƙara wani nema kwana 10 taron da muka yi na Oktoba kenan. Gwamnati bata gwada alamun ta biya wasu daga cikin bukatun mu ba ba kuma alƙawura masu ƙarfi saboda damuwoyin mu suna da yawa zaka sha mamaki Malam Abdulhab shi maka ma'aikaci ne wanda yake bada ilimi kuma shine yake training din kowa da kowa amma yayi wata 14 ba a biya shi albashi ba yayin rayuwarsa take gudana laboratories din mu babu chemicals din babu mashina a cikin wurin gine-ginen mu sun yi dilapidated suna shirin faduwa babu kuɗin da za a yi renovation din su a jajjera su mun yi magana wato wani bill da ya shafi a kirkiri ko kuma polytechnic act wanda zai ba da dama a kirkiri commission da za ta dinga lura hukuma kenan da kolejoji na kimiyya da fasaha da suke Najeriya saboda wanda take kula da shi yanzu MBTE ne MBTE nan kuma akwai makarantu kusan 7,000 a karkashin ta sannan a ce da su polytechnic a ciki yanzu idan ka duba waɗannan bukatu namu da muka gabatar da su ga gwamnatin tarayya na ƙasa guda ɗaya ne kawai ya shafe mu guda ɗaya da ya shafe mu kuma ba abu ne na alfarma ba haƙƙin mu ne albashin mu ne waɗanda ba a biyan sauran wasu namu wanda suke kolejin kimiyya mallakan gwamnatin tarayya ko kuma ana rage musu albashi maimakon a baka naira 50 sai a baka naira 30 kusan shekara biyu kenan mambobin mu suke fama da wannan yanayi waɗanda kuma suke makarantun da mallakan jihohi ne wasu sun yi wata 14 a babu albashi amma duk sauran abubuwan da na zayyana su bai shafi malami ko da guda ɗaya na kolejin kimiyya da fasaha ba amma abin da muke faɗa shine a bada fifiko kuma a maida hankali kan harkan ilimi na kolejin kimiyya da fasaha to amma a koda yaushe kungiyar malamai yakan zama mun ba wai son mu ne da bukatun mu yajin aiki ba idan kaga mun cira mu shiga yajin aiki yakan zama to dole ne sabila da mun yi roko mun bi kafa mun bi masu sarauta mun bi kowa saboda a gane abin da muke faɗa gaskiya ne an yadda an gane amma ba a so ai to shine wani sa'in sai ka tafi yajin aikin saboda idan ka tafi yajin aikin yaran da su koma cikin al'umma su je su zauna kuma da su yi yawa idan suka koma gwamnati za ta yi kokarin ta saka a dawo da su saboda ita ma gwamnatin ba ta san ganin su ba mu san ganin su haka madogara na ƙarshe kenan
shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha na Tataida Ali Bauchi Comrade Muhammad Balaya ke bayanin yajin aikin da suka fara yau na ƙasa baki ɗaya Abdulhab Muhammad Buda Amurka daga Bauchi a Najeriya
Munayi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar kullewa
so muna kan tuntubar bangaren gwamnati domin dangane da wannan yajin aiki kuma da zaran mun same su za ku ji abin da suke cewa tayin kuma da muryar Amurka ke cigaba da haska bidiyon mummunar raki da kungiyar Boko Haram da aka mai taken tattaki daga bakar akida malaman addini da kungiyoyi masu zaman kansu da suka kalli wannan majigi na cigaba da bayyana ra'ayinsu kan abin da suka kalla daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamiyele kai ya aika mana
If Shekau is a Muslim, what he is doing now, he did it to Muslim.
A nuni majigin muryar Amurka kan yaki da bahaguwar akidar Boko Haram mai takin tattaki daga bakar akida, malamai da kungiyoyin matasa sun nuna bukatar bude sabon babi na nisanta addini daga muguwar ɗabi'ar masu kashe jama'a ba tare da haƙƙin shari'a ba. Shugaban GBU Sheikh Abdullahi Balalau da sakataren kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Musa Asake sun nuna takaicin yadda Boko Haram suka zalunci al'ummar da basu da laifin komai. Sheikh Abdullahi Balalau ya buƙaci dagewa ga karantar da akida mai kyau, yana mai tunawa da irin gudumar da Sheikh Jafar Mahmud Adam ya bayar da hare kai ga aka yi masa kisan gilla
lokacin da abubuwan ya ta faruwa farko na Boko Haram su wane ne target din malaman ne ba malamin da yake da wani dan sanda in yi tashi zai yi wa'azi su za su zaga Allah ji kan Malam Jafar yana cikin wa'anda yake gwaraza yana ko gwamnati yanzu ta kan dauko wa'azin sa kan abin da ya shafi Boko Haram da shi ake campaign don a nuna illan Boko Haram saboda musulunci bai da alaka da shi har yanzu ba musu suwa suka kashe Malam Jafar ba bayan shi an samu sauran maluma da dama malamai da suke so su yi wa'azi akan wannan su yi kira amma sai a kai musu hari a kashe su a raba su da rayuwarsu shi ya tsorata waɗansu malamai da ba za su iya fitowa su yi magana ba malamai da yawa a cikin gidajen su a Maiduguri an fidda su an sassare su an kashe su ba abin da aka iya yi saboda haka in akwai wanda sakacin ya tabbata gare su babu kamar hukuma muna godewa wannan gwamnati da ta zo na Muhammadu Buhari muna yabawa an samu sauki yanzu ana ta maganganu akai ana wa'azi akai har abin ya zo kusan karshe Allah ya kara kawo mana sauki sa
Rabaran Musa Asaki ya nuna damuwa ga yadda yace gwamnati ta yi sakaci ga yaki da Boko Haram yana mai cewa taron na BOA ya kara fahimtar da shi sabon babi na aiki tsakanin musulmi da kirista wajen wanzar da salama a Najeriya
inda shugabanninmu na addini musamman ma mun zauna ina ina gan damuwar maganin ranka yadda kai maganan Jaffa sai da naje England ne wani matashi daga Gombe ya tashi yayi presentation ya fada maganan Jaffa din nan yanzu na ce musu za ku bar ni sai na zo nan England zan ji labarin abin da ke faruwa kagan da wannan labarin ya shiga da yawa daga shugabannin addinin Krista da sun yi wazin wannan to sai mun bari sai muka yi nisa in kai magana yanzu haka kai liman sai zuwa nan ne ma kashe ka to don me kai magana ba saka yi shiru ba don kana nema ka dan jima amin mu kuma krista kuma an ka tashi kai magana musulmi ba zai ce maka komai ba krista dan wanka ne ma zai fara ce maka kai baka jin tsoro ne to don haka ya sa gaskiya yanzu haka sai ta yi nisa da mu to Allah ya sa gaskiya ta dawo mana
kungiyar matasan Najeriya karkashin Comrade Murtala Garba shugaban kungiyar mabota kafafin labaru Buhari Yunusa Kumura uban kungiyar Gizago Sharif Awal Falala da sauransu sun halarci taron da aka yada kai tsaye ta shafin Facebook na muryar Amurka dikko sada shine mijin Fatima Akilu da aka zanta da ita a faifan yace yana alfahari da ita kuma ballin sa baya tashi in yaji za ta shiga yankin da ake da barazana
na san duk abu zai faruwa daga hannun Allah
yanzu a tuna jami'an sojoji sun kalli faifan da bukatar ba da gudumar kowa dan kawar da mummunar kida Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
tunanin mutum kamannin sansa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya
to kafin mu ci gaba ga shirin namu ga wata sanarwa
mun nemi ilimi fikran haskawa
so batun ya tsoro saboda jarabawa bai fata su ba saboda kafin ka zo nan din da kake ai kai jarabawa sannan kuma jarabawa da kai ke kawo kai da kake kuma su ma suna wa ɗaliban jarabawa to me kuma na wannan tunani ina gani wannan tsayin ne rauni gaskiya adadin malaman nan da ba su ci kashi 75 cikin 100 ba sun kai guda 21,700 da ɗan doriya haka
Alhaji Adamu Muhammad Mansur kenan babban sakatare a ma'aikatar ilimi kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ku kasance da shirin ilimi garkuwar dan adam a kowace la'asariyar litinin idan Allah ya kai mu a yau za ku ji dalilan gwamnatin jihar Kaduna na koran malaman primary da kuma tsare-tsare da suka tanadar ma malaman da aka kora sashin Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku
Farfatun zau kasance tare da Yusuf Harande ana dai tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a kuma duk lokacin da ake so a shafin mu na internet wato a voahausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 12 dare ne da kusan minti 18 ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya
Aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara ko ba mutane bane ɗan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah sai karshe sai ce amma dai ba aljaru ɗan 419 ba ko amma sai ta kade wayar nace to aljani dan da fara dan 419 watan cin uban ka ya kama sai kai me kake fadi ne nace watan cin uban ka ya kama sai ce kai ka san da kake magana ko nace ai da uban ka yake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa nace wallahi kai ya kake yi kada mutum ya dauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yi kaza wa dan adam sharri ne irin ta ɗan damfara
Sauraro assalamu alaikum wai shin me yasa mutane suke gaskata kalamin ƴan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne shin aljani zai iya daukar waya ya kira mutum ma kuwa mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljannin kenan idan har suna yi to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan ƴan damfarar sun so su tabo shi basu dai san wanda suka tabo din bane a lokacin
to da farko dai su aljannu halittu ne bayan Allah kamar mu ɗan Adam, kuma Allah madaukakin sarki ya yi su waɗanda suke cikin su akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza.
Tana yiwa a samu hulɗa tsakanin aljani da ɗan Adam ta wannan hanya, ce aljani ya dauki waya ya kira mutum ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko bazan maka kaza ba?
To gurgurdun fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to dan Adam ne wanda yake dan damfara amma ba aljani bane. Kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne, sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban. Amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba, ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan. Alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce.
To
na tafi Kaduna mun je wato wata makaranta, to muna zaune sai aka kira ni da aka yi flashin dina a waya ta Zen.
Haka
sai na kira tunda ba san lambar ba, da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ana cewa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai ta ce bawan Allah, Allah ne ya ji da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a, kai mai taimakon mutane ne, mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya haɗa mu da kai, saboda haka kai kokari. Ni sunana Shamsiya ƴar Malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodiyo daga Sokoto.
To
saboda haka muna bukata mu taimake ka, amma akwai ka'idoji da zaka bi mana. Kace to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan. Nace to zan yi insha Allah amma bana gida. Kace to yau zaka koma gida ko? In ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau. To da na fahimci cewa sharri ne irin nan dan fara. Sai nace ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji. Ita ce a kai dai kawai kada ka damu, Allah ne ya haɗa mu da kai, mu ba mutane bane ɗan Adam jinsin ku, amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah. Daga ƙarshe sai ta ce amma dai ba aljanu 419 ba ko? Maza sai ta katse wayar. Tana katse waya sai na sake kiran wayan, ta ce abun naku me ake ce masa ma waya ko? Muna magana abun ya yanke ko? Nace eh ya yanke. Ita ce to masha Allah shukran. To da naji ta ambaci kalmar shukran, kalma ce ta Larabci. Ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da Larabci na makiyin Hausa. Ita ce a'a ka bar Larabcin, idan ka sake bugowa zan haɗa ka da mahaifina Malam Baba Alhaji. Shi Malam Baba Alhaji zai maka magana akan Larabci, amma in za ka bugo mana kafin ka kira babban nawa in haɗa ku da shi ka yi salatin Annabi 11. To mutanen da muka tafi tare da su sai na ba su lambobin gaba daya.
Haka.
Da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya. To bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba, kuma ni ina kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka. Saboda sun fahimci cewa na gano su.
Ka gano su
To da waya ta MTN sai na buga wannan lambar tasu dai da ita. Ina bugawa sai wani ya ce hello. Daga ji dai muryar namiji ne. Sai na ce assalamu alaikum. To sai ya gano murya ta ce. Sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya sai ke canza murya. Na ce to aljani ɗan da fara ɗan 419 watan cin ubanka ya kama. Sai ce kai me kake faɗi ne? Na ce watan cin ubanka ya kama. Sai ce kai ka san da wa kake magana ko? Na ce ai da ubanka nake magana aljani. Sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa. Na ce wallahi kariya kake yi. Ba alfahari ko gadara ba, amma kai ka yi kaɗan da ka wulaƙanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma ka yi min wata illa. Sai kashe wayar. Don haka a takaice dai waɗannan mutane ɗan damfara ne ba aljanu ba ne. Mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu, kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban.
To Allah shiga ba ta malam, kamar me yake sa mutanen mu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan waɗannan mutane?
To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. Alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne ya halicce shi, ba mai azurta shi sai Allah, ba mai talauta shi sai Allah. To daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kuɗi ko kuma ya wata ka'ida ta saka kafin ya yi masa kuɗi, to ya san wannan ya fi shi son kuɗin da shi yake bukata. Hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa. Ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kuɗi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka dauka za kawai mun baka
Allah shi gaba ta mallam baka je a wani bangare ko wasu tsoro ne yake sa su din irin umarnin da irin waɗannan ƴan damfara suke ba su
to ai Alhaji Ibrahim tsoro abin da babu tsoro ba wato wannan matsala ce babba mutane sun dauka cewa da aljani ya maka tuf zaka mutu to ba haka bane yadda kake waɗanda ba su san ma meye abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su matukar sun rike kaidojin da za su bi na kare kansu saboda haka zancen cewa aljani to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne don haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko daukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin Ubangiji ba saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda yake da sharrin sa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ba shi nasara ba kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a hada ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya hadu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi matukar ka bi wasu kaidoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai don saboda shi aljani ne ya kira mutum sai bi wasu kaidoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka zaka iya shiga saboda tsoron sa
to Allah shiga ba ta mallam kamar wace irin shawara da aka bada jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi
to na farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya ga ma wasu kaidoji ka ce ba za ka yi waɗannan kaidojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani ne wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin Ubangiji ba aljanun nan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fituk a cikin su akwai jahilai manya-manya a cikin su akwai malaman su akwai ƴan kasuwan su akwai komai da komai irin nasu saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko yake yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta ƴan damfara wanda naji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da sauransu to kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai
Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja mu kasance lafiya
yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaice gungu-gungun masu ayyukan ceto sun ra'a cikin dare suna ta neman waɗanda watakila har yanzu suke da rai bayan da wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 7.3 a ma'aunin girgizar ƙasa ta girgiza garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da kan iyakar ƙasashen Iran da Iraki. Gidan talabijin na Iran ya ba da rahoton cewa mutane wajen 129 sun mutu a yayin da kuma har yanzu ba a tantance adadin waɗanda suka mutu a cikin ƙasar Iraki ba. Ƙwararru kan harkokin Asiya sun ce ba su tsammanin shugaban Amurka Donald Trump zai tado da batun ƴancin ɗan adam da kuma mace-macen mutane a tattaunawarsa da shugaban Filipino Rodrigo Duterte. Wasu tsoffin jami'an leƙen asirin Amurka biyu sun caccaki shugaba Donald Trump jiya Lahadi cewa Trump ya yi imanin cewa shugaban Rasha Vladimir Putin na jin da shi da ƙasarsa ta Rasha ba su yi katse London ba a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara 2016.
To masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Amma idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu karkare shirin baki ɗaya bari mu ci Alhaji Kabir Yakubu muna ɗaurin auren ƴarsa Hamida da aka yi da angonta Malam Shamsu a kwanan nan a ƙaramin hukumar Alera da ke jihar Kebbi da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya ta ne gabatarwa da kuma Ciba Hiro Dedene da ya haɗa mana shirin sai injin namu Daryl Smith. Daga nan sashin Hausa na Amurka birnin Washington DC, ni Mahmud Zalo nake cewa sai mun haɗu a shirinmu na hankali.